أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بارك عينك بسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar Laraba 22 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 11 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wato babban masallaci na juma'a na cikin kandegar national angoyan tala babban birnin yamai jamhuriyar Niger wannan kuma shine darasin mu na 21 a wannan shekara a cikin suratul nisa wannan shine darasin mu na 25 kenan ko da hudu za a ce 24 wannan shine darasin mu na 24 cikin suratul nisa a jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta wato 62 ko in ce 61 alaran ba ya karanta aya har zuwa ta 63 ma ina ce ko to amma dai yau dole zamu dawo farkon aya ta 60 daidai saboda alakar ayoyin da juna izan faro daga aya ta 6 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta ya bamu ikon karanta daidai tare da aiki da shi kuma tsare mu daga talalabiya ta sheidan da kaucewa abin da yake daidai Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki Allah rahma Allah ya ce alam tara ila allazina yaz'umuna
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا
الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يصومون شم بكسني بني ياكي منظومي جرمان درجة ila alladhina yaz'umuna dangane da waɗanda suke rayawa wato bisa ga al'amari mun gane ko dangane da waɗanda suke raya annahum amanu cewa su wai sun yi imani kenan tunda Allah ya ce yaz'umuna kenan abin ba gaskiya bane ba kalmar za'ama mun gane ko a malaman tafsiri da shari'a idan aka kawo kalmar yaz'am ko za'ama yaz'am kamar yadda Allah ya ce za'amal ladina kafaru allan yub'athu to tana nuna cewa wanda ya faɗi wannan magana ba ya faɗe ta bane da gaske akwai shakka a ciki akwai wato ƙaryatawa a cikin wannan magana ba ta zama tabbas ba amma gurin malaman nahwu kamar in ka dauki littafin ibnu aqil sharhu ibn malik ko sharhu ibn aqil ka ji ya ce wa za'ama ba'duhum nan yana nufin qala ba'duhum kun gane ko kakkace ai sun raya anan kuma sun fada ne fadi dai suka yi lugaci kun gane amma anan kalmar za'amal ladina kafaru allan yub'athu da nan yas'umuna rayawa kenan suna kari magana da suka faɗa ta ƙarya ce mun gane ko ba ta gaskiya bace to yasmununa annahum amanu suna raye cewa su sun yi imani bima unzila ilaika dangane da abin da aka saukar maka na alqur'ani kamar yadda bayani ya gabata ja wa ma unzila min qablika da kuma abin da aka saukar gabaninka irin su injil at-taura injila zabura da sauran littattafai da Allah ya saukarwa annabawa da manzanni da suka gabata sun ce sun yi imani da abin da aka saukar maka na Qur'ani kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafinka amma maganar su dan Allah ya ƙara nuna ƙarya ce amma yuridu sai ce Allah ya bayyana mana yace yuriduna an yatahakamu ila qawmi suna son su wato su kai al'amarin su na hukunci zuwa ga tagut kalmar tagut ƙarin bayani akan najiya shine duk wani hukunci da ba na Allah ba kun gane ko ba sai ya tsaya kawai ga mutun shi karan kansa ba ko boka ko mai sihiri ila tagut suka ce kullu hukumun ghayra ma anzala Allah duk wani hukuncin da ba na Allah ba wani wata doka ta bature ko ta bayahude ko ta banasare wani tsarin mulki irin na turawan faransa ko turawan ingila ko turawan america ko turawan wacce kasa rasha duk ma anzalallah wannan hukuncin da tsare-tsaren wato dokokin su duka wannan ana kiran su wato tagut domin ya saba ma wato doka ta Allah ai yuriduna an yatahakamu ila tagut suna son su kai wato hukuncin da ba na Allah ba wanda ya saba mana Allah din subhanahu wataala hukunci da ake bi wanda ba na Allah ba wanda bai saba ma hukuncin Allah an gane ko akwai abin da ake ce ma doka ta tsarin zamantakewa na ƙasa shi wannan ana kiransa a larabci shine suna kiransa masalihul mursala kama a ce in ka zo bakin budana in ka zo ranfoin ka tsaya in wannan danger ta tsaya da ka sai wasu sun wuce ku ce wannan tsari ne wanda bai saba wa shari'a ba malamai ma akwai wanda suka ce wajibi ne yana daga cikin ahkamu shari'a amma al-mukhtalafun fihi ba a yi shi ba a yi abin nan ba ba a yi ittifaki ba amma dai yana daga cikin abubuwan da wajibi ne in ji wasu malamin ka bi wannan doka saboda ba ta zo ta saba wa Allah ba sannan in ka kibinta za ka shiga cikin rudani kana zuwa rampoint roundabout masu jin turancin English kana zuwa ka ce za ka shiga wannan danger da take tsaye da ka ki tsayawa za ka iya halaka kanka in mutane suka ce ba za su bi irin wannan dokar ba za a rude tsarin doka ne na zamantakewa kamar tsarin da passport in za a shiga wata ƙasa duka wannan tsari ne ba na Allah ba amma kuma yana da amfani yana da kyau saboda wato kulawa da lafiya da tsaro da a gane mai gaskiya da mara gaskiya a gane mai wanda yake ya shigo dan yayi barna ko kuma ya shigo ba dan yayi barna ba suka ce irin waɗannan dokokin to su ba za a sa su daga cikin ayat ba za a riskar da su daga cikin ayat ta hakamu ila tagut ba kun gane ko amma duk dokar da za ta zo ta cikaro da na Allah kai tsaye to wannan ita ce doka wacce take ta tagut kun gane ko wacce ta saba ma Allah kai tsaye tana fada da dokar Allah subhanahu wataala amma wanda ta zo dan ta gyara zamantakewa na mutane ba kuma ba ta saba ma Allah ba to wannan ba a kiranta tagut kun gane ko to Allah subhanahu wataala ya ce wa yuriduna an yatahakamu ila tagut suna son su kai hukuncin su zuwa ga tagut wa qad umiru hakika kuma an umarce su an yakfuru bihi su kafirce wannan tagut Allah ya ce man yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati lusqa lam tusama laha Allah ya ce wa yuridu shaytan kuma shaytan yana son an yadhillahum dalalan ba'ida ya nesantar da su ko ya batar da su bata wanda yake manisanci ko karkashin wannan aya jiya mun ka sababin nuzul na ka'ab bin ashraf wannan sababin nuzul bai tabbata ba kun gane ko za mu kawo wanda ya tabbata a yau domin wancan sababin nuzul ana jingina shi daga Abdullahi dan Abbas yace wani daga cikin bayahude wato sun samu sabani da shi da wani munafiki ko wani mushriki sai suka ce aje gaban manzon Allah ayi hukunci aka je gaban manzon Allah ayi musu hukunci sai shi wancan yace bai gamsu ba ngane ko sai aka tafi wajen sayyidina Umar shine aka bashi labarin cewa ai ga wani mun je wajen mun samu sabani mun je gurin manzon Allah ya mana hukunci yace bai yadda ba a ƙara dawowa a zo gurin ka ngane ko sai sayyidina Umar yace shikenan ya shiga gida ya fito ya dauko takobi ya fille masa wuya ngane ko to wannan suka ce bai inganta ba amma wato wanda ya inganta shine gashi wato sababin nuzul din da ya inganta dangane da wannan aya gashi zamu karanto shi kamar haka shine zamu karanto shi yanzu insha Allah shi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma mu ce ya inganta daga sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abdullah ibn Abbas gashi na yace anna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an karbo daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda kawai yace kana Abu Barda al-Aslami kana Abu Barda al-Aslami ya kasance akwai wani da yake kira Abu Barda al-Aslami kahinan ya kasance boka ne kun gane ko yaqdi bain al-yahud yana yi wa yahudawa hukunci a tsakanin su in sun samu sabani ya ne musu hukunci kenan wannan bai yahudan wannan bokan har lokacin manzon Allah yana ne kun gane ko Ibn Abbas yace ya ne musu hukunci yanzu akan me yake musu hukunci yace fi ma ya tanafarun ilahi cikin abin da suka kai kara zuwa gare shi in sun samu sabani suka kai kara zuwa gare shi ya ne musu hukunci fatanafara ilayhin unasun min aslam sai wata rana wato cikin mutane waɗanda suka musulunta sai suka hadu suka tafi gurin wannan wato Barda al-Aslami Abu Barda al-Aslami suka kai kara su bayan sun musulunta su ma suka je da niyyar yayin raba musu hukunci kun gane ko kaga da mai hukunci ne tsakanin yahudawa to musulmai wanda suka musulunta wata kilba su dade a musulunci ba su san hukuncin musulunci ba ko ba su san cewa wanda ya fi cancanta su tafi zuwa ga gare shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to kawai sai suka tafi gurin wannan Abu Barda bin Aslam su ma wannan bokan wanda yake wa yahudawa hukunci su ma suka ce to bari su je musu hukunci bayan su sun musulunta fa'anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya yace alam tara ilal ladzina yasumuna ka gane ko kenan wannan aya tana zargin waɗanda suke daga cikin mutane na kabilar aslam afwan aslam kun gane ko kenan su yahudawa ne suna cewa sun imani da abinda aka saukowa manzon Allah da abinda aka saukowa da kafin manzon Allah amma yanzu ga wani matsala ta same su maimakon su tafi gurin manzon Allah an har ya kasance imanin su na gaskiya ne ko sai su je gurin manzon Allah ya musu hukunci amma sai suka koma wajen bayahudi kuma boka ya musu hukunci shi yasa Allah sai ya saukar da wannan aya ya zarge su ya ga yace kenan ba musulunci bane wanda yake na gaskiya suke a hukunci ne na bin shaytan wato wato imanin su na bin shaytanu ne da bokaye da dagutu kun gane ko kenan in suna da gaske sun imani da abinda Allah ya saukowa manzon Allah su fa inta nazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kenan idan wani abu ya same ku na sabani tsakanin ku da juna ku mai da al'amari zuwa ga Allah da manzon sa ko ba haka ba kuma sannan Allah ya ce ayat da zamu zo mu karanta ta yace fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ko thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wannan shine hadisi wanda inganta kenan dangane da wannan aya ba wancan najiya da muka karanto ba dukkanin su hadisan ana danganta su daga Abdullah ibn Abbas wancan da aka ce wato Ka'ab bin Ashraf wancan bai inganta ba wannan wanda aka ce Abu Barda al-Aslami daga Abdullah ibn Abbas yake ba da labari boka ne wanda yake wa yahudawa hukunci to wannan shine riwayar da ta inganta sannan sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa idza qila lahum ta'alu ila ma wa idza qila lahum ta'alu ila ma إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا idan aka ce da su wa'annan wanda Allah ya zarge su allazina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka ko ko ba ta ba wa'annan har yanzu Allah bai faɗi sunan su ba shi yasa aka ji na ce wa'annan da aka zarge su aka ce suna rayawa sun ce sun imani da abin da aka sauko manzo Allah to wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alu ku zo ila ma anzalallah zuwa ga abin da Allah ya saukar ku bi wa ila rasuli sannan ku zo zuwa ga abin da manzon Allah yake yin bayani da wa'annan ayoyin da Allah ya saukar kenan ku zo zuwa ga kitabu wa sunna ko ba haka ba a cikin matsalolin ku na yau da gobe a cikin abin da ya shafi addinin ku ku zo ga Qur'ani ku zo ga sunnan manzon Allah idan aka faɗa musu sai Allah ya ce ra'aital munafiqina sai kaga kawai ga munafikai yasudduna anka sujuda suna kauda kai daga gare ka kawar kaga anan sai Allah ya fallasa su dan ka gane su a duka da sifofin su ake kiran su amma in sai aka ce ra'aital munafiqina ka waka ce wai su waye wa'annan su wane sai Allah ya ce maka to munafikai ne su ne masu cewa sun imani da abin da aka sauko da manzon Allah sannan su suka cewa sun imani da sauran littattafai sira nuna suna da rukunan nan na imani guda shida da sun yarda da shi amma a menene
a baki
a baka da mun wannan gadan su ne shine sifar su iza ja'akal munafiqina iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ko ba haka ba za su ce sun yi imani idan sun zo gaban manzon Allah Allah ya ce a lalle kai manzon Allah ne su in sun ce kai manzon Allah ne a baki ne amma Allah ya tabbatar kai manzon Allah manzon sa kun gane ko amma walakinnal munafiqina ta inna almunafiqina lakadibuna su munafikai kariya suke a baki suke fada wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ya shaida cewa munafikai kariya suke a baka suke fada to kaga anan ma yasumuna a can ma da Allah ya ce za'ama allazina kafaru kaga nan karara kafirai su suke rayawa cewa ba za a tashi kiyama ba ko ba haka ba har sai me ba za a tashi ba bayan an mutu Allah ce qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika ala Allah yasir kaga anan ma Allah ya ce musu wallahi tabbas na rantse da ubangijinka Allah ya rantse da kansa bala wa rabbi la tub'athunna sai an tashe su bayan sun mutu thumma la tunabba'unna bima amiltum sannan za a ba su labari dangane da abin da suka aikata to kaga wannan ma duka an kore to sifa ta munafiki daman zai faɗi magana amma kuma wato abin da yake cikin zuciyarsa ba shine gaskiya wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha haka suke cewa da aka ce su yi imani kamar yadda mu'mini suka yi imani suka ce sai mu yi imani kamar yadda wato wa'annan wawaye suka kira sahabban manzon Allah da wawaye
ala innahum
ala Allah musu da martani kai tsaye ala innahum humus sufaha a sune wato wawaye walakin
la ya'lamun
wato sai dai su ba su da sanin hakan cewa su wawaye saboda su bijirewa Allah subhanahu wataala to shi yasa za ga munafiki ba matsalar shi Allah ma cai saboda dadin magana kun gane ko wa in yaqulu
tasma'
li qawlihi ka'annahum kushubun musannada in wato wa idza ra'aytahu tu'jibuka ajsamu kan jiki gare su kan dan maciji suna burge ka suna baka sha'awa wa in yaqulu saboda dadin zance tasma' li qawlihim sai ka saurari maganar su ka'annahum kushubun musannada kai ka ce ga sunan amma kamar waɗansu itatuwa ne ko ka ce katakwaye ne wanda aka jingine saboda wato kamar gumaka dai haka zaka fasa musu kun gane ko ai tsap 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 amma kuma zuciyar ba ta da kyau Allah subhanahu wataala mana tsari
amin
to wannan duka Allah ya ce ra'aital munafiqina sai kaga munafikai saboda an ce musu Allah da manzansa to an tabo inda ba sa so dama a baki ne suke gani to yanzu a zo a yi aiki anan ne za a gane na gaskiya ko ba haka ba
gaskiya ne
yanzu a cikin musulmai da yawa ba ka gane musulmin kirki wanda kwarai da na banza sai an zo an ce to a tsaida addinin Allah a hana sabo to anan za ga dawaye za a yaki wannan hukuncin in an ce yanzu an hana kale kale a garin nan ya kake gani yanzu za ka yi tawarewa a ce musulman nan 109 ko afwan 99 cikin 100 to ina ga sai ka koma 70 ba kai wasa ba sai ka koma 70 in aka ce duk wanda halayyarsa bata zamto ta musulmi ba a ware shi to nawa za a kun samu saboda duka dabi'un kaga zaka ga an ta tsamewa Allah ya mana tsari
amin
to wannan in kana so ka zama mumini na gaske to abinda ka fada a baka to a ganshi aikace kana aikata shi Allah ya ba mu iko
amin
sai Allah ya ce
fa kayfa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha
na'am Allah subhanahu wa ta'ala yace fa kayfa idha asabatuhum musibatu ya halun wa'annan munafikai zai kasance a ranar alkiyama ko kuma tun a nan gidan duniya ana magana ne a nan gidan duniya kenan yaya halin su zai kasance idan idza asabatuhum musibatun idan wata musiba ta same su sakamakon waɗannan sako da suke ma Allah idan Allah ya jarrabe su saboda sakon nan na Allah ya kake ganin wato mamakin abin da zai same su wato ya za su kasance na sakamako ko na kasancewa a halin da na musiba ta same su daga Allah ya yi musu ukuba da ita saboda mai bima qaddamta aydihim saboda abin da suka kasance suka aikata na laifi na munafinci da kin wato hukuncin Allah da kin hukuncin manzon Allah to yaya halin su zai kasance yi mamakin kasancewar halin su lokacin da Allah ya jarrabe su da wata azaba da wata musiba bima qaddamta aydihim dangane da abin da wato hannayensu suka aikata an ce hannayensu saboda hannu yana da bada gudunmuwa babba a wajen aikata sako da barna kun gane ko amma ana nufin gabaki ɗayan su jikin su kun gane ko saboda abin da suka aikata na kafirci da laifuffuka na banda-banda da bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma ja'uka sannan sai suka zo wajenka kun gane ko kenan an kawo istifham wato litta'ajjub ma imamaki wato yadda za halin su zai kasance idan Allah ya jarrabe su da wata kuba ta wata musiba sakamakon sakon da suka aikata kun gane ko to yanzu bayan wannan ga da halin su sai ka kawo thumma ja'uka yanzu to sai su dawo inda suna da rabo thumma ja'uka sai su zo wajenka kun gane ko ko kuma ba wannan ba thumma ja'uka tare da wannan musiba ta same su yanzu to sun zo wajenka wato sai su zo wajenka thumma ja'uka sai su zo gurinka ya rasulullah me za su zo yi yahlifuna ko suna masu rantsuwa
billahi
da Allah wannan yana daga cikin sifa ta munafikai kun gane ko ku koma cikin suratu tauba za ku ji Allah yana bada labarin yahlifuna rantsuwa ta munafikai alama ce ta munafunci shi ta rantsewa da Allah saboda ba su ganin girman Allah mumini baya rantsuwa da Allah sai abin da yake na gaskiya kun gane ko to kaga shine sai su zo gurin manzon Allah ya halifuna billahi suna masu rantsuwa ga Allah sai su ce in aradna ai ma aradna wallahi mu ba komai muka yi niyyayi ba cikin abubuwan nan da muka aikata illa ihsanan wa tawfiqa sai kawai dan mu yi abin kirki dan mu mu kawo maslaha mu kawo abin da yake daidai shine ihsanan ai salahan mu gyara muka so yi kun gane ko wa tawfiqan kuma abin da yake na daidai muka so ba wani abu muka so mu kawo wallahi sai gyara ya rasulullah kaga wannan munafinci ne in kuka koma cikin suratul baqara irin sa suka fada wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi me suka ce
qalu
innama nahnu muslimun Allah ya kara ƙaryata su ce ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun bari dai in Allah ya ce musu idan yake cewa idan aka ce da munafikai la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a ban kasa qalu sai munafikai su ce innama nahnu muslihun mu masu gyara ne gashi nan ka gani ko me Allah ya ce anan illa ihsanan wa tawfiqa mu masu kawo gyara ne da daidaita al'amura kun gane ko ba abin da muke so sai mu daidaita al'amari sai mu kawo abin da yake shine daidai gyara ne muke so
ba ma salihun ba ma salihun
yau ba ma salihun muslihun can Allah ya ji su ba ma su salihai ne kuma masu kawo gyara dan ba mai kawo gyara sai mai salihi kun gane ko to sai Allah ya ce ala a ku saurara
innahum
al-mufsidun su din munafikai mabarnata ne walakin la yashuru sai da su ba sani ba kun gane ko to kaga duka dai aya al-qur'ani ta take fassara qur'ani kuma da sunna tana fassara al-qur'ani da girma
na'am
sai Allah ya ce to ulaika alladhina ya'lamu Allah ma fi qulubi wa innam munafikai wato ku sani da cewa da munafikan da ma wanda ba munafiki ba da kafiri da kowa da litta Allah ulaika alladhina ya'lamu Allah wa innam su Allah ya san ma fi qulubihim abin da yake cikin zukatansu kenan duk abin da zakai in ma ka zo ka tai sharhi da baki ka ce ni kaza abu nake nufi in ma baka faɗi gaskiya ba Allah ya san me kake nufi ko ba haka ba inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wallazi yusawwiru fil arham kayfa yasha ko ba haka ba wallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shine wanda yake sarwar halittarku a cikin mahaifa kamar yadda yaso kenan duk abin da yake a zuciyarku ma ya sani duk abin da zuciya ta gai Allah ya san me ta ga ne me ta faɗa kun gane ko shi yasa mutum to yaji tsoron Allah har a cikin abin da ya kudurce a zuciyarsa kun gane ko to shi yasa Allah ya ce to wa'annan munafikai ya'lamu ma fi qulubi Allah ya san abin da yake cikin zukatansu sai Allah ya ce manzo fa'rid anhu ka kauda kai daga gare su kun gane ko bayan ka kauda kai daga gare su wa qul lahum fi anfusihim
wa'idhum
yawwa bayan ka kauda kai daga gare su mataki na biyu wa'idhum kai musu wa'azi kaga didda wato kauda kan da manzon Allah zai yi dangane da wa'annan wato munafikai ai kauda kai ne na duk maganganun da suke gaya mai na ƙarya ai cutarwa ce maganganun da suke gaya mai na munafinci ne kauda kai ne na kawai ka kyale su kakka yi fada da su kyale su kakka dauki mataki akan su ka kauda kai in gane ko kamar yadda Allah yake cewa wasfah in gane ko ka kauda kai wato ka jure Allah yana ba wa manzo sallallahu alaihi wasallama hakuri dangane da zama daga munafiki shine matsalan munafiki shi ba a kashe shi ko a yake shi saboda yanzu idan aka ce za a kashe shi ko a yake shi sai su ƙara zuwa su ƙara yada manzon Allah yana kashe sahabbansa bayan kuma munafiki ba sahabi bane ba
gaskiya ne
kun gane ko
na'am
shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina wa ghuluz alaihim kage irin yadda za a yaki munafiki shine a dinga ga mai magana mara dadi ta baki kun gane ko amma a yake shi da makami ba a yakin munafiki saboda a kare addini kada wani ya ce shi yana so ya shigo musulunci kuma ma ana kashe wanda da suka shiga kun gane ko bayan a hakika ne munafiki ba musulmi bane ya ma fi kafiri illa domin kafir ya bayyana baya san addinin ka baya san ka ka san makiyin ka ne amma shi wannan ya shigo cikin ka kuma ya nuna yana san ka yana daukan sirrin ka yana kaiwa makiyanka da sauransu to shine Allah subhanahu wataala wato yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'rid anhum ka kauda kai dangane da abin da suke aikata su wa'annan munafiki amma duk da haka wa'izhum kai musu wa'azi kenan ka tsoratar da su Allah ka ce musu wannan abu da kuke aikatawa fa ba zai kai ku zuwa ga nasara ba zai kai ku zuwa ga tabewa ne domin duk in kun kwana kuna sallah tare da mu in kun kwana kuna sadaka tare da mu in kun rayu shekara 1000 kuna tare da mu kuna aikin alkhairi amma zuciyarku akwai kafirci wannan aikin banza ne idan an je lahira ku da kafirai duka wuta za ku shiga balma innal munafiqina fi darkil asfal minan nar mun gane ko munafikai su za su shiga kasan wuta ne mun gane ko kenan kai wa'izuhum ai ka tsoratar da su Allah kai musu wa'azi wa qul lahum sannan banda bayan haka wa qul lahum fi anfusihim sannan ka gaya musu akan kansu ka kade su karara kai musu wa'azi me zaka gaya musu qaulan baliga magana wacce take mai tasiri yace kai in ba ku daina ba fa akwai wuta wacce Allah ya tanada saboda munafikai fa kun ji fa inda abinda Allah ya ce fa innal munafiqina fi darkil asfal minan nar qarra babu wani ne a nuna musu illan munafinci ka fito ka gaya musu qaulan baliga magana wacce take mai ratsa zuciya mun gane ko ita ce qaulan baliga kamar yadda mai jalali ne ce ai mu'assiran fihim maganar da za ta yi musu tasiri wacce za ta motsa ta nuna musu cewa su tabige su damun kafira idan qur'ani yana sauka annabi yana karanta musu ya zuciyarsu Allah ya basanta mana su a cikin bakara masaluhum kamathalil ladzi istawqadna falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihi wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summu bukumun umyun fahum la yarji'una ko ba haka ba kaga this sifofi ne qur'ani in yana sauka su kamar irin wannan tsawa da ake daga sama ruwa zai sako rugugugugu haka suke jin ayoyin Allah kaga tsawa tsabin tsoro take mu'mini in yaji qur'ani mai zuciyar shi take dadi ko ba haka ba to munafiki in yaji qur'ani sai ya ji ta kamar tsawa wannan walqiya haske ne ko to in munafiki kaga ai wani zubin walqiya ana jeho wa ana jeho wani tauraro a cikin ta ko ba haka ba wacce ake je mu aljanna to su wannan haske na qur'ani sai ya zanto musu kamar wannan abu tauraron da ake jeho ma aljanu kafirai masu wanda Allah subhanahu suke zuwa kamar yadda hadisi ya tabbata suke sato zance su zo su samu magana daya ta gaskiya su watso guda 100 su cakuda da ita su kai mabokai kun gane ko to waɗannan idan munafikai maimakon kai in kaga qur'ani kaga haske ko to su kamar irin walqiya suke ganinta walak in kana cikin duhu sai haske yazo sai ya tafi ya kake gani wannan duhun nabi ya fi zama duhu to haka qur'ani yake zama musu maimakon ya zanto musu haske ya haskaka su sai ya zanto musu kamar gashi an hasko wuta suna duba za su ga abin da ke kusa da su zahaba Allahu bi nurin sai su gansu cikin duhu domin Allah bai ba su damar su shirya ba ayoyin qur'ani ba sa ba su shirya sai dai su sa su a cikin duhu aya qur'ani maimakon ta musu dadi a kunna da zuciya sai dai ta sujita kamar tsawa kamar kwaran kwatsa daga sama rugugugugu haka suke jinta kaga wannan babu dadin imani babu halawatul iman munafinci musiba ne Allah ya mana tsari da shi to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa qul lahum fi anfusihim ka fada musu a cikin wato a zuransu akan kansu ka gaya musu kirikiri qaulan baliga magana wacce take mai ratsa zuciya wacce za ta yi musu tasiri su ji ta dame su kun gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin Allah subhanahu wataala ce bamu taba turo wani daga cikin manzo daga cikin manzanni ba illa li yuta'a bi idhnillah face sai dan ai masa da'a da umarnin Allah da izinin Allah kenan duk wani manzo da Allah subhanahu wataala ya turo to ya turo shi ne dan ai masa biyayya da umarnin Allah shi yasa za ku ga annabawa ba sa gaban kansu annabi Isa alayhi salam bai yi gaban kansa ba wajen mu'ujizarsa sai ce wa ubri ul akmaha wal abrasa sai ce me bi idhnillah wa uhyi al mauta bi idhnillah ina warkar da wanda yake makahu da mai kuturta da wanda ya mutu rayar da shi amma sai ce me bi idhnillah ba sa ga dara juna haka Allah ya wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to dukkan haka manzanni suke babu wani manzo da aka turo daga cikin manzanni da Allah ya ce a bi shi ba ce sai da izinin Allah da izinin Allah ne za a masa biyayya ba wai a karan kansa shi yake cewa a mai a bi shi ba kun gane ko wannan Allah yana yi ne dan ya wanke manzanninsa daga duk wani mai zargi ko ba haka ba Allah subhanahu wataala yake cewa yake bada shawara ga waɗannan munafikai da ire-irensu da masu laifi walau annahum da dai su din da suka yi sabo izzalamu a lokacin da suka saba ma Allah ko kuma suka zalunci kansu izzalamu anfusahu a lokacin da suka zalunci kawunansu ta hanyar kai hukunci zuwa ga dagutai kun gane ko ta hanyar kai hukunci zuwa ga bokaye su munafikai kenan ko da masu sabo walau annahum izzalamu anfusahum da dai a ce su a lokacin nan da suka zalunci kawunansu ta hanyar kai hukuncin su zuwa ga dagutai ja'uka sun zo maka sun zo zuwa gare ka kai manzo sallallahu alaihi wasallam kun gane ko tunda Allah ya fallasa su Allah ya zarge su yanzu sai me ya kamata su yi sai su zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ce to sun tuba shine ja'uka ai ta'ibina kun gane ko suna masu neman tuba fastaghfirullah sai su nemi gafara Allah kenan su zo gurinka su ce mun tuba su ce astaghfirullah wa atubu ilai da abin da yake kama da hakan su nuna cewa sun tuba sun dawo wannan laifi da suka aikata na kafirci wato sun tuba sun daina tunda a gaban manzon Allah a lokacin manzon Allah yana rayi wastaghfara lahum ar-rasul kuma su nemi manzon Allah ya neman musu gafara Allah kamar yadda ya tabbata a aya da muka karanta a bara muna kissa akan yakin Uhud Allah da yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'fu anhum kai musu afwa dangane da haƙinka na bata ma rai da suka yi ko ba haka ba suka gudu suka bakka sallallahu alaihi wasallam har aka kariya maka hakuri a Uhud ko ba haka ba suka saba umarninka suka kace kasu sako daga kan dutse suka sako to fa'fu anhum wastaghfir lahum anan da Allah yake ka neman musu gafara a gurin Allah bayan kai ka yafe haƙinka ka nema musu gafara domin duk wanda ya saba manzo Allah ya saba ma Allah bayan haka ma ka duba Allah ba shi da matsala da sahabbai sai ce washawirhum fil amr kai shawara da su cikin al'amari kun gane ko fa iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka so kai wani abu na al'amari na jihadi bayan shawara da su sun ce ga yadda za a yi to kawai fa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah ka shiga cikin aikin wannan fa duk sahabbai ne aka tsarkake to su ma munafikai sai ga Allah ya ba su shawara summa ja'uka ai sannan suka zo gurin ka dan me ta'ibin dan suna neman tuba kun gane ko fastaghfarallahu ko sai suka nemi gafara Allah daman daga cikin hanyoyi na neman tuba a wajen Allah akwai istighfari Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kenan da istighfari ana neman gafar Allah haƙin wani ne kawai ba za ka ci ba ka dawo kana astaghfirullah an za ka yi so miliyan ba ruwan Allah da shi ka dawo mai da haƙƙinsa shi wannan am tsakaninka da Allah ne shi ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin istighfari yana kawo alheri masu yawa kun gane ko ya kawo maka arziki ya kawo in ba ruwan sama ana ta istighfari sai Allah ya saukar da ruwan sama, in baka samu haihuwa ba kai istighfari Allah ya baka. Shi yasa wani babban malami namance wani malami ne daga cikin magabata yana dai kusa zan iya tunawa ko da muna cikin karatu, sai wani yazo ya mai fatawa ya ce akramakallahu ni ne ina neman arziki, sai ya ce ka je kai ta istighfari. Sai ya tafi, sai wani yazo ya ce ya wato akramakallahu ni ina neman wato ƴaƴa, sai ya ce ka je kai ta istighfari. Wani ma ya ce mala ina neman wato suka zo aka ce ana neman ruwan sama, sai ya ce aje ai ta istighfari. Sai wani dalibi ya ce kai malam duka fatawoyi aje ai ta istighfari. Ya ce baka ji fadan Allah madaukakin sarki ba, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara me biyo ba yursil samaa alaikum midra, kaji ko Allah sai ya sauka muku ruwan sama, ya sauka muku da ruwa daga sama ko wayumdidukum bi amwalin, a gani sai Allah ya buda muku ya kawo muku arziki ta ko ina
banin
wa banin, kawo muku ƴaƴa kaji ko wanne ba fatawar shi ta zo ba.
Wa yaj'al lakum
jannatin wa yaj'al lakum anhara, in ma neman aljanna kuke da dacewa da ita duk ku ta istighfari Allah subhanahu wataala zai bada. To kage istighfari yana wato daga cikin nau'ika wato na neman tuba zuwa ga Allah, bayan istighfari da nadama, yin nadama inda na sani mutum ya ce kai to da ma ban yi ba, kun gane ko, sannan ya bar saban kuma har abada ba zai koma ba cikin abin da yayi ragowa na rayuwarsa, kun gane ko, ba yayi ya koma ba. Walaysatu tawbatu lil ladina ya'maluna su'a walaysatu tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu al ana, amma innamat tawbatu ala ladina ya'maluna su'a bi jahalati, wa'inda suke tuba na gaskiya su ne za su aikata laifi a rashin sani, ko su aikata laifi da ganganci, in mun dauka malamai ne masana suka aikata, in kuma jahilai ne bi jahalatin wato suka aikata shi ne bi rashin sani, sun bai tubu na ne karib, sannan sai su tuba a nan take daga sun gano cewa wannan abu ba daidai ba ne, sai su to haka mai tuba yake, kuma in ya tuba shi kenan ya tafi kenan tuban soso, baya mutum ba a yaye shi ya dawo ya sha nono ko ba haka bane
gaskiya
da wahala. To haka ake so in mutum ya tuba kai ya dawo cikin ruwa, kuma baya ya taimi na wannan wasa da tuba ne, shi yasa wasu malaman suna ganin mai wasa da tuba ba a karɓar tubarsa, kun gane ko, saboda me, kamar yana ya raina Allah wa iyazan billah, wanda ya tuba so ake ya tuba kenan ba komawa zuwa ruwa, kun gane ko. Shi yasa Allah ya ce innamat tawbatu lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib, kenan ka tuba kana gano al'amal. To nan ma Allah yana kiran wa'annan munafikai su zo su istighfari a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wastaghfir lahum ar-rasul, sannan su nemi gafara ta manzo, su nemi manzo Allah ne ya roƙa musu gafara, shine wastaghfara lahum ar-rasul, su nemi manzon Allah ya roƙa musu gafara. Haka yake abin a lokacin manzon Allah, ba manzon Allah ake roƙa a ce ya gafarta ba, a'a ana tawassuli da addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka sahabbai suke ce ya rasulullah a roƙan mana Allah, saboda an san yana daga cikin waɗanda ake amsa ma buƙatunsu, kun gane ko. To sai su wa'annan in sun roƙi gafara da kansu, sannan su nemi manzon Allah ya roƙa musu Allah ya gafarta musu. To shine Allah yake cewa da sun yi haka menene zai zamto sakamakon su, eh walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasula, da za su yi haka sun zo gurinka sun nemi gafar Allah, sun nemi ka roƙa musu Allah ya gafarta musu, la wajadullaha da sun samu Allah tawwaban mai karɓar tuba, rahiman mai tausayi mai jin kai. Kenan ga abin da aka ce su zo su, kaga mai rabo sai ya zo ne yayi kawai. Yanzu Allah subhanahu wataala ghafurur rahim yace to ga shawara ku wa'annan munafikai da kuka yi laifuffuka, kuka yi laifi manya-manya, kuka je zuwa kuka yadda doka ta Allah, kuka tafi zuwa da dokar da ta saba wa Allah, duk aika aika da kuka to ku zo da dai za ku zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku nemi gafara Allah ku nemi manzo ya neman muku gafara gurin Allah la wajadullaha tawwabar rahima da za ku samu Allah mai karbar tuban ku ne kuma mai tausayin ku ne mai jinkan ku kaga wannan ke nuna tausayi na Ubangiji subhanahu wata'ala a karkashin wannan aya Ibn Kathir ya kawo wasu maganganu koda ka dan ne mu dan tsakuro a ci a Imam Ibn Kathir a karkashin wa arsalna min rasulin yake cewa wato Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa annabawa da manzanni da hukuncin sa ne shi ya hukunta ayi musu da'a cikin abin da suka zo da shi Allah ne ya hukunta kun gane ko da'a ga zuwa ga manzanni cikin abin da suka zo da shi na sako shi yasa yace bi idnillah yace wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah bamu taba turo wani manzo ba daga cikin manzanni face sai dan ayi masa da'a ayi masa biyayya dawa da izinin Allah ko ba haka ba to daga cikin manyan malaman tafsiri Imam Mujahid Allah ya masa rahama yake cewa ay la yuti'a ahadan illa bi idnillah la yuti'u ahadun illa bi idnillah ba ai wa kowa biyayya sai da izinin Allah shi yasa duk wanda aka ce kai biyayya sai ka duba Allah ya dai masa ayi mishi biyayya da aka ce ai iyaye biyayya ba Allah bane ya umarni wa bil walidaini ihsana yana daga cikin biyayya da aka ce wa manzon Allah biyayya wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ko ba haka ba sauran manzanni gashi nan illa li yuta'a bi idnillah kenan Imam Mujahid ya ce to ba wanda ake wa biyayya sai da iznin illa bi idni kun gane ko sai da iznin Allah ay ya'ni la yuti'uhu illa man wafaqathu lidhalika ba wanda ake wa biyayya sai wanda ya dace da abin da Allah ya yadda da shi ya zo da shi kun gane ko shi yasa gurare da yawa Allah subhanahu wata'ala ya nuna wannan sannan a karkashin cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima yace yurshidu ta'ala isatul mudhnibin wal mudhnibin yake cewa Allah yana shiryar da waɗanda suke sun yi sabo da masu zunubi idza waqa'a minhumul khata'a idan kuskure ko laifi ya afku akan su to da le wato ga yadda za su a wancan lokacin manzon Allah ai an ya'tu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za su tafi ne gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yastaghfirullaha indahu sai su nemi gafarar Allah a gurin manzon Allah kenan yadda hukunci yake za su tafi gurin manzon Allah sai su ta istighfari suna neman gafarar Allah kun gane ko indahu wa yas'aluhu sannan bayan haka wa yas'aluhu sai su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yastaghfira lahum ya nema musu gafara a gurin Allah kun gane ko fa innahum domin su cewa su wa'annan wanda munafikai da aka ce su yaka idza fa'alu zalika in sun aikata haka taballahu alaihim Allah zai karbi tuban su kamar yadda yace la wajadullaha tawwabar rahima za su samu Allah mai karbar tuban su ne mai rahama ne kaga su sai nan ma yace idza fa'alu zalika taballahu alaihim wa rahmahum wa ghafara lahum sanna ya musu rahama ya karbi ya gafarta musu shi yasa walidhalika qala la wajadullaha tawwabar rahima saboda haka ne sai Allah ya ce za su samu Allah mai karbar tuba ne kuma mai jinkai ne mai tausayin su kun gane ko to a bari mu karasa sai mu kawo asbabun nuzul sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
نعم الله سبحانه وتعالى فلا وربك فلا وربك Allah subhanahu wata'ala yayi rantsuwa kun gane ko Allah ya ce ina rantsuwa kun gane ko kenan fala wa rabbika su wasu malaman tafsir suka ce lamun din nan za'ida ce, amma mu muka ce ba a cewa wani abu za'ida a cikin alqur'ani, sai dai a ce sila. Lam sai ka ce sila ce, fa'un kuma fa'ul afu ce, kun gane ko? Fa lafu, kun gane ko? Suka ce la sai ka ce sila. Yanzu daga ina zaka fassara? Sai ka ce wa rabbuka, damun wawul akwai wawul kasr ko, wa rabbuka sai ka ce ina rantsuwa da ubangijinka. Wai ke rantsuwa da ubangijinka? Allah da kansa ne ke rantsuwa da kansa. Wai ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam?
Allah ne.
Allah to Allah yana rantsuwa da ubangijin manzon Allah, wato yana rantsuwa da kansa, kun gane ko? Allah duk abin da ya ga dama yana rantsuwa da shi. Shi yasa mu a aqida man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut, duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko ya shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda zai yi rantsuwa to in zai yi rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma ya shi. A wata ruwaya yace man halafa li ghayrillahi faqad ashraka, duk wanda ya rantsuwa da wani Allah ya yi shirka. Kenan in ma ka ce wallahi billahi tallahi, duka wa'annan akwai su abin nan huruful qasm, ko dai ka rantse da wawu wallahi kenan, ko kuma ka rantse da ba billahi, billahi allazi la ilaha illa huwa, ko ba haka ba, ko ka rantse da ta tallahi kamar yadda annabi Ibrahim yace tallahi la akidanna asnamakum. To wa'annan kaga duka ana rantsuwa da ta'un, ana rantsuwa da ba'un, ana rantsuwa da wawu da Allah. Ko kuma ka ce na rantse da alqur'ani, alqur'ani menene? Sifa Allah ce, zancen Allah ne ko? Ya halatta ka rantse da sifa Allah. Ka iya ka ce na rantse da qul huwallahu, qul huwallahu ba zancen Allah ba ne? Eh, ka faɗi wata sura daga cikin qur'ani ko gaba ɗaya qur'ani, ka ce ina rantsuwa da shi. Ha, ana rantsuwa da Allah ne ko da me? Sifa Allah. Amma Allah da kansa shi duk abin da yaso yana rantsuwa da shi. Ya rantse da me? Al-asr, zaman, yace wal asr. Ya rantse da dare, yace wal layl. Ya rantse da yin, wan nahar, ko ba haka ba? Ya rantse da wata, dana, wal qamar. Ya rantse da wata shine qamar. Ya rantse da rana, wal shams. Ya rantse da me?
Al-fajr,
wal fajr, kenan kullu al-fajr.
Was-sama'i
wat-tariq, sama ma abociyar mi, at-tariq. Sannan kuma ya rantse da me? Ya rantse da wato kwanaki 10 na farko na Zulhijja, wal fajr wal layalin ashr, saboda matsayin su. Ya rantse da hantsi, wad duha, lokacin hantsi, lokacin sallar walha, sai me? Wash-shafa'i wal witr, saboda kuma duk abin da Allah ya rantse da shi, wannan abin ana nuna yana da wani matsayi na musamman.
Wal
'adiyati dhabha, ana rantsuwa da mutane wato lokacin fita yaki da safe, kun gane ko?
Wan-nazi'ati
gharqa, wan-nashiqati nashqa, duka abin da Allah ya rantse da shi to wannan abin yana da girma.
Wal-mursalati
urfa, wal-'asifati 'asfa, duka kaji wannan rantsuwa ce Ubangiji yake yi. To kai kuma sai aka kawo ka rantse da Allah, shi Allah kaga yanzu nan ya rantse da wa Ubangijin manzo sallallahu alaihi wasallam, ko kuma irin rantsuwar da annabi yake na wallazi nafsi biyadihi, kaga ai dai Allah kake nufi dai, tunda waye ran sai yake hannun shi, manzo Allah da Allah yake rantsuwa. Ko kuma wallazi rafa as-samaa bighayri amadin, wanda ya daukaka sama ba tare da gimshiki ba, irin wannan wanda kuka sa a masallaci, ko kun taba ganin shi Allah ya tokare sama da shi. Kaga duka wannan yana nuna girman Allah subhanahu wataala. To amma shi Allah yana da ikon ya rantse da abin da yake so, shine yace wa rabbika, ina rantsuwa da ubangijinka, la yu'minuna, ba za su taba yin imani ba, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun saka a matsayin mai yin hukunci cikin abin da suka yi sabani a cikin sa. Suwa dukkanin mutane, kun gane ko? Dukkanin al'ummar da suka zo wato bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to ba za su taba yin imani ba, sai sun sanya manzo Allah shike musu hukunci cikin abin da suka samu sabani, shine fima shajara bainahum, kun gane ko? Cikin abin da suka samu sabani a tsakaninsu, thumma bayan sun yi hukuncin sun koma wato abin in a lokacin manzon Allah ne aka samu sakanin sai a koma aje manzon Allah ya raba gaddam kun gane ko in kuma yanzu da ba ma raye tare da shi sallallahu alaihi wasallama sai a koma ma sunnar sa a gano hukunci kamar yacce waccan aya take ya tace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ka qur'ani yana fassara sashin sa san ya ce in kun yi sabani ko in kun yi sabani a tsakaninku ne farudduhu ila Allahi war rasul ku koma zuwa ga Allah da manzon sa shine qur'ani da sunna in a lokacin annabi baya sannan kuma nan sai aka ce kuma shi ma aka sashi in kuntum tu'minuna hatta tardu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billah ko ba haka ba san ma aka ce in kun kasance kun imani da Allah da ranar karshe ko sai nan ma da aka ce hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan kuma nan ma sai aka bude da imani aka ce aka kore shi la yu'minuna kenan ba za su taba imani ba me zai sa su yi imani shine hatta yuhakkimuka kenan sanya manzon Allah ya zanto shi zai raba gaddama zai sanya ya raba hukunci tsakanin su shine zai same alama ta imani ya tabbata gare su hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sa ka kai ne zaka yi hukunci a tsakanin su cikin abin da suka samu sabani bayan wannan kuma sun mala yajidu fi anfusihim harajan sannan kuma bayan sun yadda annabi yayi hukunci to ka a samu ɗaya daga cikin su akwai wani wato abin nan yana jin wani raɗaɗi ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa ko bai yadda da hukuncin annabi ba shine sun mala yajidu fi anfusihim harajan sannan bayan manzon Allah ya musu hukunci ba su samu wani damuwa ba wani ƙaiƙayi shine haraj ba su samu wani damuwa wato fi anfusihim ko wato thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan ba su samu a cikin zukatansu wani damuwa ba wasu malaman suka ce harajan ay diqan wani kunci alama cewa baka gamsu ba kenan wasu suka ce shakkan mun gane ko ko kuma ka ji shakka cewa wannan hukuncin yayi ko bai ba to wannan in kai shakka to alama babu imani ko ka ji radadi ka ji zafin abun alamun babu imani Allah ya mana tsari mimma qadaita cikin abin da manzo kai hukunta to imanin su ba zai taba tabbata ba sai da kai hukunci suka ji kuma sun gamsu da hukuncin ba su samu wani wato radadi ba ko kaikayi ko rashin jin dadi a cikin zukatansu ba ko wata shakka ba sai sun samu wannan sannan suka samu imani na gaske kenan mimma qadaita bi mala yace mimma qadaita cikin abin da kai hukunci sai yace bihi wato kai musu hukunci da shi wayusallimu sannan kuma suka miƙa wuya zuwa gare ka suka sallama suka ce mun ji mun bi mun gamsu kun gane ko tasliman wato sallama su yadda 100% wannan hukunci da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi sun yadda da shi babu dagawa babu cewa a gyara shi wannan aya tana da sababin nuzul ya kamata mu karanto har ruwaya guda wato wannan aya ta sauka ne saboda sakamakon abin da ya faru tsakanin Zubair bin Al-Awwam kamar yadda Urwa bin Zubair din shine ya rawaito hadisan duka guda biyu ko a ko ince daya Urwa ne ya rawaito shi na biyu kuma Salama ta rawaito kenan hadisai ne guda biyu Urwa bin Zubair Allah ya kara masa yadda yake cewa wani daga cikin wato mutanen Madina yayi sabani sun yi kusuma sun yi jayayya ko da shi da wato Abdullahi bin Zubair shi Urwa wannan babansa ne abin nan Zubair bin Al-Awwam kun gane ko kenan yana bada labarin rikici da aka samu tsakanin mahaifinsa da wani mutumin Madina me ya faru tsakanin su shi wannan shi Abdullahi bin Zubair kun gane Zubair bin Al-Awwam yana da gona ne sannan yana da wani makoci daga cikin mutanen Madina shi ma yana da gona to makota ne a gonarsu to a ƙa'ida a shari'a ta musulunci idan ruwa yana shigowa gona ya baku ruwa to yana fara da na farko kafin ya je na gaba haka tsarin yake a musulunci in ruwa ya taho to wanda gonarsa take a farko ya shayar da shukar sa sannan ya tara abinda zai tara inda ake taskancewa to yanzu da Zubairu bin Al-Awwam shine gonarsa take a farko kun gane to shi wancan mutumin Madina Al-Ansar shine yake wato sai an huce gonar Zubair za a zo gonarsa to yanzu sai Zubair yake fara bawa shukar sa ruwa sannan kuma ya cika abin da yake tana da ruwan ya sannan ya bashi ruwa yanzu sai abin ya dame shi sai husuma da shi sai kai shi gurin ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya shiga ya yi musu maslaha sai ya ce ma Zubair kai Zubair idan ruwa ya zo ka fara zubawa shukokinka ka basu amma ba tare da ka cika wannan abu na tana da ruwa ba kun gane ko sai ka bawa makocinka shi ma ya bada ya bawa shukar sa ruwa yanzu wannan ai kaga Zubair ba ma a bashi haƙƙin sa gaba ɗaya ba dan a daidaita su yanzu maimakon in ya bawa shukar sa ruwa sai kuma ya tanadi ruwan na musamman a cikin wanda ake ajiyewa sannan ya bawa wannan makocin nasa shi ma yayi haka amma manzon Allah dan yayi musu maslaha sai ce kawai iyakaci ya bawa shukar ruwa ba tare da ya tsaya ya tana da ruwan kun gane ko sannan ya bashi to yanzu shi wannan ba ansari sai ya gaya wa manzon Allah magana mara daɗi sai shushi yace ai manzon Allah ya aikata haka saboda Zubairu dan uwansa ne dan uwan ammun sa ne kun gane ko to manzon Allah sai wannan abun bai ji dadin sa ba sai yace Zubairu yanzu in ka ba wa shukar ka ruwa ka tana da ruwanka ka cika duk abin da zaka cika na tana da ruwa sannan ka bawa wannan makocin naka kun gane ko manzon Allah kenan ya dawo tunda ma an maka abin da yake wanda yake ihsani ne kuma ka nuna kai baka ji dadin sa ba ko ka yi fushi to yanzu bari a bi kaida yadda take a musulunci duk wanda ruwa ya fara zuwan masa to shi zai fara yin amfani da shi kuma ya tanadi na ajiyewa kafin ya bawa mai wa makocin sa haka abin yake to tunda har an masa alfarma an ce ba sai an tanada ba yayin shi ma amfani da shi yanzu tunda yayi fushi ya faɗi maganganu to Zubairu ka dawo ka yi abin da yake shine asali ka bawa shukokinka ruwa sannan ka tanadi ruwan kafin ka bashi shine a ƙarƙashin wannan ne sai Zubair yake cewa fa qala Zubair sai Zubair ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah inni la ahsab hadhihi al-aya nazalat fi zalika ni ina tsammani cewa ayan nan ta sauka ne saboda wannan abin da ya faru tsakanina da wannan ansari mutumin Madina yace shi yasa Allah ya ce fala wa rabbuka wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su taba samun imani cikakken imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka kai manzo kai musu wato hukunci sannan kuma bayan kai hukunci har sai sun ji cewa ba sa jin wani radadi a zuciyarsu ba sa jin wani damuwa a zuciyarsu sun gamsu da wannan hukunci da kai musu sannan imaninsu ya zama imani na gaskiya kun gane ko Zubair yake cewa wannan aya ina tsammani har da rantsuwa yace ta sauka ne saboda wannan mutumin Madina kenan annabi yayi hukunci sai ya ji damuwa sai Allah ya tsawatar masa to imani fa baya cika sai ka ji annabi yayi hukunci ka yadda da hukuncin kuma bayan ka yadda da hukuncin baka ji wani radadi a zuciyarka ba inda kana so imanin ka ya zama imani na gaske hadisi daya na Ummu Salama take cewa ka sama rajulun Zubair ila annabi sallallahu alaihi wasallam didde shine wani mutumi yayi karar Zubair zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun gane ko fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu shari'a yayi musu wato hukunci tsakanin su yadda za su zauna lafiya to sai wancan abu ya faru fa nazalat sai aya ta sauka fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ba za su taba imani ba na rantse da ubangijinka ba za su taba yin imani ba ko ba za su yi imani da Allah ba hatta yuhaqqimuka sai sun sanya ka mai hukunci fi ma shajara bainahum cikin abin da suka samu sabani a cikin sa bayan haka thumma la yajudu fi anfusihim harajan sannan kuma ba su samu wani damuwa a cikin zukatansu ba fima mimma qadaita cikin abin da kai na hukunci wa yusallimu taslima kuma suka mika wuya suka mika wuya mikawa suka sallama suka yadda da hukuncinka zuciyarsu tai dadi akan wannan abu wannan shine sababin nuzul guda biyu akan wannan aya mai albarka kenan anan zamu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ya subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.